بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna muku barka da sallah, kuma muna muku maraba zuwa wannan masallaci mai albarka don kallo da sauraron muhadara ta sallah wanda aka saba gabatar da ita a shekara sau biyu, karamar sallah da kuma babbar sallah. A yau muna cikin yini na 11 na watan Zulhijja na shekara 1442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun taru don sauraron muhadara ta babbar sallah ta wannan shekara. Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Muna ma dukkan manyan bakin mu maraba da addu'a Allah madaukakin sarki ya muku wa albarka don gudanar da muhadara bisa yadda aka tsara. Zan fara gayyatan manyan bakinmu na wannan rana. Zan fara da shugaban zama. Wanda zai jagoranci wannan zaman shine shugaban izala na wannan yanki, Malam Usman Bala Bakori, akramakallah. Bismillah. Kamar yadda ƴan uwa suka sani, malam ƙwararre ne a fannin koyarwa, musamman kimiyya da fasaha, kuma ma'aikaci ne a Staff School da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria, kuma daidai gwargwado yana da ƙwarewa da fahimta ta addinin Musulunci. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi ya ba shi shugabanci na ƙungiya ta wannan yankin. Akramakallahu, barka da zuwa. Na biyu cikin manyan bakinmu shine Malam Rabi'u Abdullahi, wani biyu akan ce Malam Rabi'u Abdullahi Basawa, wanda shine mai muhadara ta wannan rana. Malam Rabi'u malami ne wanda ya ƙware a harshen Larabci da ke makarantar horar da malamai, wato FCE Zaria, a sashen Larabci. Kuma malam ɗaya daga cikin limamai ne da malamai da ke Basawa, ko kuma ma in ce Zaria da abin da ya shafi sabon gari da yankunan da ke kusa da haka. Akramakallahu, tafaddal mashkura. Insha Allahu, malam kuma ya kusa ya kammala doktora ɗin shi a sashen Larabci. Nan ba da jimawa ba za a fara kiran malam doktor insha Allah. Ya cancanta ya zama doktor kawai yanayin ainihin tsari ne na bincike da kuma ainihin wato koyo da koyarwa. Amma insha Allah muna masa fatan alheri, nan ba da jimawa ba malam zai kammala karatun shi na doktora a sashen Larabci. Akramakallahu, san da zuwa. Na uku shine wanda zai yi ta'aliki a mawdu'in da muke gani a bana ƴan uwa gashi nan, kishin ƙasa a mahangar addinin Musulunci. Wanda zai yi ta'aliki shine Dr. Isa Sa'idu, Director Umrah, ma'aikaci ne a sashin sani da kuma ainihin ƙwarewa a abinda ya shafi mulki, wato political science, da ke Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria. Kuma shi ma ƙwararre ne daidai gwargwado a sanin makamar gudanar da mulki da kuma yadda mutane suke mu'amala, shi yasa aka zabe shi ya tattauna akan wannan maudu'i. Dr. Isa Sa'idu, sanda zuwa muna maka maraba, kuma ana gayyatar ka ka zo ka zauna a wannan wuri da sauran manyan baki malamai, shuwagabanni, masu unguwanni. Muna muku maraba kamar yadda aka saba, ga wurare nan an tanazar muku don zama, saboda haka wanda ya san an gayyace shi musamman ya zauna, da Allah ya haure ya zauna ba tare da an dau lokaci ba. Muna muku maraba, Allah madaukakin sarki ya mana jagora. To yan uwa, ga duk bayanai nan abin da ya shafi maudu'i, gashi nan akan bana malami mai muhadara an gabatar da shi, wanda zai yi ta'aliki an gabatar da shi, sannan wanda zai shugabanci wannan zaman an gabatar da shi. Ga mai bukatan wani bayani ga nambobi nan, mai bukatan karatu an saba sanarwa, ɗaya daga cikin nambobin zai iya contacting in yana son wani bayani, insha Allahu zai samu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagora, Allah ya mana albarka baki ɗaya, Allah ya karbi ibadunmu, abin da za a faɗi na daidai Allah madaukakin sarki ya saka mana da alkhairi, inda kuma za a yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana baki ɗaya. Zan mika abin magana ga shugaban zama don yi mana jawabin maraba, kuma daga baya ya gayyaci mai muhadara ya ci gaba da muhadara. Akramaka Allahu, tafaddal mashkur.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا كار جدد بودير مغا الله سبحانه وتعالى بيعزر تامود جنكر رايوة دئي بسا نئمر مسلنشي الله يسامون داشي دا على خيران دكي شكين ومن فرقون ونن وطا kuma ya mana kyakkyawan karshe. Hakika Allah subhanahu wataala ya umarci wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wato ma'ana, hakika Allah subhanahu wataala ce wata jama'a ta kasance a cikin ku wadda za ta rika kira zuwa ga alkhairi, kuma tana umarni da ayyuka na alkhairi, tana hani da abubuwa da yake mummuna. Irin wannan al'umma da take da irin wannan jama'a, to hakika ita ce mai cin nasara. Allah ya sanya mu cikin masu cin nasara. Hakika muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya arzuta mu da wannan cibiya wadda take ilmantarwa, take kuma kokarin dau abin da sauke wannan muhimmin nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora akan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din cin nasara. Kamar yadda aka sani, shekara da shekaru wannan cibiya ta saba gayyato manya-manyan malamai domin a tattauna akan waɗansu muhimman al'amura waɗanda suka shafi rayuwar addinin mu da rayuwar mu ta yau da kullum, domin mu ci nasara duniya da lahira. Allah ya saka mu wannan cibiya da alkhairi, jagoranta Allah ya kara mishi hikima, dauriya da lafiya da jajircewa da ya kasance a kai don tafiyar da wannan al'amari na alkhairi. Su ma almajiran da suke biyayya suke kuma kokarin dabbaka ayyukan da yake koyar da su, su ma Allah ya kara albarka gare su. A yau wannan cibiya, kamar yadda ta saba kowace shekara, ta gayyato shehun malami domin tattaunawa bisa ga wani al'amari wanda yake mai muhimmancin gaske, wato wanda ya shafi al'amarin kishin kasa. To alhamdulillah bisa ga dan abu da na duba wanda malamin ya kanada ya tattaro ya kuma rubuta shi saboda ya gabatar da shi gare mu, to hakika bincike ne na ilimi mai alfanun gaske. Ya tattauna al'amuran da aka buƙaci ya tattauna, kuma yayi ma wato takaddan ainihin adalcin da ya kamace ta. Saboda haka ina fata ƴan uwa musulmi dukkan mu zamu yi kokari mu bude kirazan mu, mu tattaro hankulan mu domin mu ji abinda malamin ya tattaro domin ya gabatar zuwa gare mu. Da fatar abinda muka ji mu yi kokari mu yi aiki da shi domin cin nasara duniya da lahira. Ina ƙara jawo hankalin mu idan aka tattauna wannan abinda ake bukata a tattauna gare mu, to babu abinda ya rage mana sai aiki. Kuma mun sani cewa Allah subhanahu wataala ya ce mana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sannan kuma Allah subhanahu wataala yana mana nuni da cewa may yuzir rasula faqad aba Allah. To zamu ga irin yanda Allah subhanahu wataala ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'amalanci kishin kasa a matsayin shi na annabin rahama, jagoran wannan al'umma. Kuma kamar yadda kakansa annabi Ibrahim alayhi salam shi ma ya ma'amalanci wannan al'amari na kishin kasa, to idan muka ji babu abin da ya rage mana sai aiki da shi. Ko a matsayin mu na waɗanda muke cewa muna kokarin koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah shi aga zama malam ya taimaka masa ya yi mishi jagoranci bisa ga wannan al'amari da ya tattaro ya rubuta. Allah ya mishi jagoranci wajen gabatar da shi. Malam Allah shi taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيت بيان يسوك قبات من حدن إبن من تناتر دجونا كركشون على أمري من مهمن شناء الديني. Muna fatar Allah madaukakin sarki ya shige mana gaba ya azurta mu da fadar daidai da jin daidai da kuma aiki da daidai, ya dora ayyukan da muke yi da waɗanda zamu yi nagartattu a mizanin kyawawan ayyuka, ababe kuma na kuskure. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana, ya nisanta mu daga mummunan sakamakon da ke biyo bayan haka. Yau rana ce ta 11 ga watan Dhulhijja, hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 a kalandar Nasara, kuma 21 ga watan 7 2021. Abinda ya hada mu tunatar da juna karkashin maudu'i mai taken kishin kasa a mahangar addinin musulunci. To na iya dan abinda zan iya yi daidai gurgudu dan ba a tsawo a wuce kai kamar yadda Hausawa suke fadi, da haka abinda aka gani na daidai to dace ne daga Allah madaukakin sarki, kuskure kuma daga gare ni kuma daga shedan. Sai mu hatsu gaba daya domin mu gyara dan mu gudu tare mu kuma tsira tare, tunda an rubuta shi da Hausa kuma akasari kusan kowa na da kofin da aka shi zamu bi sai dan abinda ya sawwaka. Muna fatar Allah madaukakin sarki ya samu dace. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mamallakin kowa da komai, kira da aminci su tabbata ga manzon shi, kira da aminci su tabbata ga iyalan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka kishin ƙasa wani abu ne da yake da babban matsayi a zukatan masu addini. Duk mutumin da ke da addini zaka same shi yana da kishin ƙasa. Mutane masu tarbiyya, mutane masu natsuwa, mutane masu manufa a rayuwarsu, sannan da kuma hankali waɗanda suke siffantuwa da nagarta da tsoron Allah madaukakin sarki. Duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi to shine zaka samu yana da kishin gari ko ƙasar da yake a zaune, kama daga gidan da yake a zaune, tunda nan Allah ya kaddaro mashi da zama to ya karbi wannan kaddara, ko mai kyau ko mara kyau zai hakura a haka. In kaddarar mara kyau ce sai ya samu sakamako na masu hakuri, sai ya karbi abinda Allah ya kaddaro mashi. In kaddarar mai kyau ce ya ci gaba da godiya, sai kuma ya samu sakamako na masu godiya. Ita ƙasa, wanda yana mun ce ƙasa a wannan bincike gaba ɗaya ya kama tun daga gida, wani lokaci baka da matsala da anguwar da kake, gidan da kake ne matsalar ka. Wani lokaci baka da matsala da anguwar, a garin ne kawai matsala. Wani lokaci kila karamar hukuma ko jaha. To dukkanin waɗannan ababe suna iya zuwa su shiga ƙarƙashin ƙasa. In an ce kishin ƙasa to gidan da kake ana da buƙatuwar kai kishin shi, kaga ya zai ci gaba, ka bashi kariya da nashi haƙoƙin. Haka anguwar da kake, haka garin da kake, haka gundumar da kake, haka ƙaramar hukuma, haka jaha, haka mataki na ƙasa gaba ɗaya. Da inda ka taɓa zuwa, da inda baka taɓa zuwa ba, da inda kake da dangi ko ƴan uwa, da inda baka da su. Ƙasa ɗaya ce daga cikin ni'imomin da Allah yake yi wa bawa don ya jarraba godiyar shi in ya dace da abin da yake so, ma'ana ya zama cikin ni'ima a ƙasar, ko kuma ya jarraba haƙurin shi idan kaddara mashi zama a ƙasar ya zama mara daɗi. Ta kowane ɓangare gwaji ne, za ta iya zama ƙasa mai ni'ima da daɗin zama, mutum ya iya faɗuwa wannan jarabawa, za kuma ta iya zama ƙasa ce mara daɗin zama, mutum a ƙarshe ya kasa cin wannan jarabawa. Da haka ƙasa babbar ni'ima ce. Nasihohi na nassoshin shari'ar musulunci da malaman musulunci tun tsawon lokaci sun gama tattauna matsayar addini game da kishin ƙasa, da santa, da taimaka mata, da muhimmancin yin haka domin kaiwa ga nasara. A waɗannan 'yan shafuka da ke tafe zan bayyana kaɗan daga cikin karantarwar addinin musulunci game da kishin ƙasa, kama daga muhimmancin kishin ƙasa, alamomin kishin ƙasa, siffofin mai kishin ƙasa da kuma sauransu. Da haka takaddar ta ƙunshi kanun zance kamar haka, ma'anar kalmomi masu alaƙa da bincike, kamar ƙasa da kuma kishi. Menene kishi, sannan menene ƙasa? Kanu na biyu ma'anar kishin ƙasa. Kanun zance na uku kishin ƙasa a nassoshin shari'a. Na hudu wasiyoyin magabata game da kishin ƙasa. Na biyar alamomin kishin ƙasa. Na shida rawar da kishin ƙasa zai taka don samar da tsaro da kuma ci gaban ƙasa. Na bakwai shin kishin ƙasa yana daga cikin imani, ishara zuwa ga hubbul watsani minal iman. Sai na takwas kammalawa, wanda muke fatar Allah ya bamu kyakkyawan ƙarshe. Kanu na farko ma'anar kalmomi masu alaka. Akwai kalmomi guda biyu da suke da muhimmancin bayyana ma'anarsu don sauƙaƙe fahimtar saƙon makalar in Allah ya so, su ne kamar haka. Na ɗaya kishi, na biyu kuma ƙasa. In an ce kishi shine so da ƙaunar abu da karkata zuwa gare shi, haka zai haifar da bashi kariya, mutuntawa, damuwa da damuwar shi, da ƙin abin da zai cutar da shi ko na ƙasa shi ko ɓata mashi rai. Ibn Mangur mai lisanul Arab yake cewa in an ce kishi son abu ko kishin abu shine kishiyar ƙin abu ko kuma yi mashi muguwar fata. A taƙaice kishin abu shine karkata ga yin duk abinda zai faranta mashi ko ciyar da shi gaba rai. Lokacin da aka ce kishin ƙasa to waɗannan ababen ake tsammani za a ji ko za a gani a aikace daga mutumin da ke kishin ƙasa ko yake da kishi. Abu na biyu shine ƙasa, ita ce wuri ko garin da Allah ya kaddaro wa bawa zama da rayuwa a ciki bisa hikimar da ya bayarwa kanshi sani. shi kadai ya san hikimar ta sa yawo kowa a inda yake wata hikimar za ta iya bayyana ga mutum hikimar farko da za ta bayyana a gare ni da kai nan me yasa yawo mu a wannan kasa ta Najeriya hikimar farko sai mu ce haka ya ga dama kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu haka ya ga dama yawo mu in kuma da wanda bai yadda ba to kaga wannan ya rage shi da Allah madaukakin sarki ya zai hikima ta farko kenan to sai kuma wasu bayanai da hikinki mu da za ga malamai Allah ya saka musu da alkhairi suna bayyanarwa kanu na biyu ma'anar kishin kasa a musulunci shine karkatar mutum zuwa ga son inda aka haife shi ko Allah ya kaddaro mashi zama ta yadda zai rika bada kariya ga yin aiki tukuru dan ci gaban wurin bisa dacewar shari'a to wannan shi ake cewa kishin kasa duk inda Allah ya kaddaro maka zama ka sallama ka karbi haka Allah ya ga dama ka ba abin kariya ka so wurin kai mashi fatar alkhairi ka bada duk abinda zaka iya bayarwa na karfi da karfe dan ganin ya samu kariya mutum ya ji tun daga cikin zuciyar shi yana son ita kasar kasar tashi kamar yadda yake son sauran ababe da Allah madaukakin sarki ya kimsa wa dan adam ya ji cewa yana son su a takaice shi kishin kasa wani abu ne na dabi'a da Allah ke kimsa shi a zukatan bayan shi kamar yadda mutum ke son iyayen shi ko ƴaƴan shi ko matar shi ko sana'ar shi da wurin aikin shi yadda waccan soyayya ke da tasiri a zuciyar mutum kuma ta shiga ta samu wurin zama to haka ake so kishin inda mutum yake ya zama shi ma yana da irin wancan matsayi ko gata a zuciyar mutum a lokacin da aka samu akasi mutum na son sana'ar shi yana son aikin shi amma bai son kasar da yake sana'ar kuma bai son kasar da yake aikin to an samu matsala a kwakwalwa akwai lalura ko dai ta rashin fahimtar addini ko kuma ta an fahimta amma son rai ya shigo ba a aiki ko kuma ta tsantsar rashin wayo in ba haka ba za ka raba daya biyu ka kaunaci abu ka ki bawon shi ko ka kaunaci bawo ka ki abin da ke ciki saboda ka raba daya biyu ne irin wannan Professor Mansur Ibrahim Sakkwato hafizahullahu ta'ala ya ce a lokacin da yake bayyana ma'anar kishin kasa ya ce tarifin da yawa kishin kasa yake cewa kishin kasa shine son kasar da aka haife ka ko kake rayuwa a cikin ka a cikin ta fatar alkhairi gare ta neman ci gabanta taimakonta kawar mata da sharri da tunkuɗe mata abinda bata da bukata duk mutumin da ya gaza daya daga cikin gabobin nan to ba dan kishin kasa bane haduwar shi da Allah yana cikin abinda zai iya zama shi kalubale a filin alkiyama to amma dan kishin kasa na gaske shine zaka ga yana yin waɗannan ababe ba ruwan shi da cewa ita kasar tayi mashi abinda ya kamata ta yi mashi ko ku kasar ba ta yi mashi ba idan ta yi mashi shikenan nurun ala nur kenan to amma dan ba ta yi mashi ba shi ko ba zai yi ba lokacin da aka dora mashi abinda ya kamata ya wa kasar shi kuma yayi shikenan shin zai ya kubuta ita kuma kasar an dora mata ita ma abinda za ta yi mashi in nace ita masu jagoranta su kuma su ne za a tambaya me yasa ba su yi mashi ba to da ka ababe ne guda biyu kada mutum ya hada su ya ba su hukunci guda daya na cewa walbani walbaka kawai zai makasar shi idan mutum ya zama haka to zai zama abin tausayi wannan ma'ana haka take domin Allah ya dabi'antar da mutum a kansu kamar yadda ya dabi'antar da wasu dabbobi a kan san muhallansu a cikin dabbobi da dama kamar yadda zamu ji misali a gaba su ma za ga dabi'antar da su da son inda suke tsuntsu in ya fita ya kosa ya dawo cikin shekarun shi kowa ya san wasu shekarun ba yadda zaka ga akwai wasu watanni da shamuwa ke tashi daga arewa ta kudu sannan wasu watanni na nan zuwa da zaka ga wannan shamuwar kuma ta dawo wannan yankin akwai nau'uka na dabbobi da dama da wannan ita ce salon rayuwarsu suna da inda suke kuma sun yadda su je su zauna a wurin sai kanun zance na uku kishin kasa a nasoshin shari'a akwai ayoyi da dama da malamai suka fitar da dalilai masu nuni ga kishin kasa bisa ka'idojin shari'a haka na nuni da cewa musulmi ba shi da zaɓi face yayi kishin kasar shi don haduwar shi da mahaliccin shi lami lafiya sai dai haka zai kasance bisa tsarin shari'ar musulunci ba abin da ya ci karo da ita ba ba musulmi bai da zaɓi a ce wani zo ka zama dan kishin kasa ce ai 'yan kasar ko masu mulkin kasar ko kasar ba ta kishina ai baka da zabi da aka ce kai sallah baka da zabi aka ce kai azumi baka da zabi aka ce kai kaza kai kaza kai kaza na addini ko ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza na sabo da shari'a ta hana baka da zabi ba wata doka bace da za ta ce kai majalisa wannan wani ya iya yi ko wani ba zai yi ba umurni ne na gaba daya da mu musulmi da kafirai kowa umurce shi yayi wannan wanda yayi shine mai da'a wanda yaki shine mara da'a ranar kindallanci kuma tana zuwa da za a fito da abinda aka ce ayi anyin da abinda aka ce a bari an barin kuma akan su za a gina sakamako a lokacin mai da'a shine mai cin nasara mara da'a kuma shine abin tausayi akwai ayoyi da dama da suke nuni zuwa ga kishin kasa na takeito akan guda biyu wannan aya dake cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki yake cewa ul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum jins suratu tauba aya kudi suratu tauba Allah madaukakin sarki ya zayyano wasu abubuwa guda goma mahallin shahir shine duka ababen nan guda goma dan adam na matukar son su shi yasa ma sai Allah ya tattara su ya zabe su ya ja kunnin bawa cewa na san kana san ababen nan guda goma a matsayin ka na wanda hankalin shi ke da hankali to kiran da nake maka karka dauki son da kake masu ka dora su akan son Allah daga cikin abin da ya lissafa hadda wurin zama wa masakinu tarzaunaha wanda shine na ƙarshe wuraren da mutum ke zaune kaga in ka samu mutum baya son kasar shi baya son garin shi ko baya son mahallin da yake zaune to an samu matsala a tunanin shi ko kwalwar shi ko kuma fahimtar shi ko kuma bai san ma me ya kamata a so ba sannan bai san me ya kamata a ki ba dan haka wannan ayar malamai na kawo ta matsayin dalili dake nuni ga cewa mutum ya so inda yake a zaune aya ta biyu innama jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasula lallai ku sani sakamakon waɗanda suke yakar Allah da mandan shi yan tawaye kenan fitinannu marasa da'a wa yas'auna fil ardi fasada suke yada banna a doran ƙasa menene sakamakon su laifi biyu aka faɗa anan ko uku wanda suke suna yakar Allah da mandan wannan ka iya hada shi a wuri daya sannan suna yada banna a doran ƙasa kaga wannan laifi ne suke mai girman gaske abinda muke tsammani shine sakamakon da za a yi masu to sakamako ne na aljazaa'u min jinsil amal da ka sakamakon zai dace da munin laifin sai Allah ya ce to sakamakon su ayyuqattalu na daidai a kakkashe wasu aw yusallabu ko a kere su aw tuqatta aydihim ko a yanke hannuwansu wa arjuluhum min khilaf da kafafuwan su bisa sabani hannun hagu kafar dama hannun hagu aw yunfau min al-ard sai Allah ya fadi daga cikin mugun sakamakon da zakai wa dan adam din da ya san ciwon kan shi shine ka kore shi a garin shi da kora da kisa suka ce to kaga tare suke idan har mutum bai kishin kasar shi bata dame shi ba to wannan mutumin zai iya gitta kan shi a halaka zai iya kokarin kai kanshi ga abin da yake halaka ne malamai suna kawo wannan ayar a matsayin dalili dake nuni ga cewa kishin kasa wani muhimmin abu ne saboda me Allah ya lissafa shi cikin sakamako ma'ana korar mutum daga kasar shi yana cikin mummunan sakamakon da za a yi wa mai mummunan aiki haka a suratul nisa Allah yake cewa walau anna katabna alaihim da a ce mun wajabta musu anikutulu anfusakum muka ce musu ku kakkashe kawunanku a wakhruju min diyariku ko kuma ku fita daga gidajenku mahallin shari shine ka dube da Allah ya gwama tsakanin kashe kai da korar mutum daga kasar shi tare suke yadda in aka kashe mutum ba zai ji dadi ba ko yan uwan shi ba za su ji dadi ba to haka idan aka lalata mahallin mutum to da haka yadda in aka kashe maka dan uwa zaka ji zafi hankalinka zai tashi to irin wannan ake tsammani in aka zagi kasar ka ko akai kai aka komo wajen lalata kasar ka wannan ayar babu a ciki saboda abu ne na gaggawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bawa muhajirun daga makka zuwa madina bisa hakurin su da juriyar su ga barin garin su da kasar su zuwa wani sabon wuri inda yace waɗannan su ne masu gaskiya wanda ya tuke ayar da zancen a cikin suratul hashr malamai na cewa wannan ayar ita ma dalili ne ko dalili ce lokacin da aka umarci muhajirun su bar garin su suka bari wannan abin da radadi da zafi daga baya daga cikin abin da ya biyo baya na sakamakon su sai aka sa su cikin mutane masu gaskiyar imani mutane masu din Allah na hakika din Allah da ke tseratar da mutum daga azaba ya gadar mashi da samun rahama kamar yadda Allah ya yi wa annabi Ibrahim da annabi Lut ni'ima ta hanyar tsirar da su zuwa kasar da yayi wa albarka mai cike da kwanciyar hankali wanda Allah ya zayyana wannan cikin ni'imomin da ya jaddada cewa yayi wa annabi Ibrahim kuma yayi wa annabi Lut mun kubutar da su mun tsirar da su daga kasar da ba zaman lafiya wanda kenan babbar ni'ima ce mutum ya zamana kasar da yake ko inda yake wuri ne dake da kwanciyar hankali wuri ne dake da ni'ima wuri ne da ake samun abincin rayuwa ake samun magani ƴan uwa ke zaune a wurin da makamancin haka a takaice kishin kasa hanya ce ta tabbatar da ni'ima mai girma daga ni'imomin Allah ta'ala ga bayi kamar yadda tada hankali da cin amanar kasa ko rashin kishinta ke cikin manyan zunubai da Allah ya gwama da ya karshi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ya kiyaye ta bangaren hadisi kuwa akwai da dama masu nuni ga shar'antuwa ko kwadaitarwa ko nuna damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da al'amarin kasa daga cikin su akwai Ibn Abbas Allah ya yarda da shi yana cewa lokacin da manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya fita daga Makka lokacin da jama'ar garin suka kore shi ya waiwayo ya kalli maka yace zan fita daga gare ki amma wallahi ni na sani ke nafi so a cikin garuruwa baitin jama'ar ki sun kore ni to da ban fita ba yana san garin ka duba korar shi akai ka iya cewa ma korar da sauki ai Allah ne ya bashi umarnin ya fita ai ba ranar suka fara cin mutuncin shi da yunkurin halaka shi ba amma duk abinda suka yi bai fita ba garin shi ne a haka ya hakura ya zauna Allah ne yace ya fita saboda ya zaba mashi gari musayar wannan garin amma duk da haka da yazo fita ya waiwayo yake shaukin kasar nan aka haife shi nan ya taso yake sha'awar da baitin waccan matsalar to shi da bai bar wannan garin ba zai iya jurewa duk abin da yake haduwa da shi dan ya ci gaba da zama a wannan gari malamai na kawo wannan hadisi a matsayin dalili na cewa lalle mutum ya ji cewa inda Allah ya kaddaro mashi da zama ya karbi wannan kaddara yayi hakuri da abin da ke faruwa na rashin jin dadi yayi ma kasar ko wurin addu'ar kubuta sannan yayi godiya ga abin da yake tattare da shi na ni'imomi masu tarin yawa wanda abin da masu bincike suka tabbatar shine babu wani wuri da dan adam zai rayu face wannan dan adam din nan yafi dacewa a halicce shi nan yafi dacewa ya zauna nan ne aka samar mashi da abincin da in ya ci wani abinci da ba na nan ba zai iya samun matsala nan aka tsirar mashi da maganin da in ya nemi wani magani ba a nan ba zai iya samun matsala koda mutanen Makka ba su da laifi to korar annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa ya mayar da su manyan masu sako amma wannan bai hana shauƙin shi zuwa garin ba wannan na nuni da cewa zaka so kasar ka koda tana cike da azzalumai ko yanayi mara kyau hanyar gyara da ciyar da kasar gaba shi zaka nema ba wani haka ba wannan shine abin da yake kan mutum daga cikin dalilai da malamai kan bayar na hadisi akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da Imam Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad da Imam Ibn Majah annabi yake cewa ya jama'a duk wanda ya wayi gari a cikin ku aminan fi sirbihi yana cikin kwanciyar hankali a kasar shi ko jahar shi ko karamar hukumar shi ko garin shi yana da lafiya a jikin shi sannan yana da abincin wannan yinin kawai abincin yau laraba kake da shi faka annama hizat lahu dunya wannan mutumin kamar an tattaro mashi duniya ne gaba ɗaya duk duniya wanda yake shi arziki ni'imomi ne guda uku Allah ya faɗa daga ciki har da wurin da kake da kwanciyar hankali shi kuma galiban in ka ga wuri babu kwanciyar hankali ƴan kasar suka tada hankali ko ƴan kasar suka goye bayan makiya kasar daga waje aka tada hankali kenan da ƴan kasar za su hada kai su kwantar da hankali da kasar ta zauna lafiya da ƴan kasar za su ki ba da goyen baya daga makiya na waje da kasar ta zauna lafiya ni'imomi uku daga ciki hadda magana ta kasa wanda haka na nuni yana haka na nuna cewa abin na da muhimmanci daga cikin darasin da zamu dauka daga wancan hadisi na Abdullah ibn Abbas na korar da suka yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah ta da mincin Allah tabbata gare shi ya bayyana wannan kauna da kishi ne tare da cewa abinda zaka lura da shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Makka dan ya tafi Madina an canza mashi da wadda ta fita abu na farko kenan ba ce akai kawai ya Rasulullah ka bar Makkan nan da inda kaga yayi maka kawai ka je ka zauna a Allah ya ce mun canza maka da wadda ta fita ina ne ta fita Madina to ni da kai me yasa ba za mu yi kishin ta mu ba wanda ba mu da musayarta idan muka zazzage kasar yanzu shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya bar Makka an ce to ya tafi Madina an canza mashi to ni da kai yanzu muka bar ta mu kasar ina za mu babu inda za mu je kaga kenan Allah kalle ya zama lalura ta tilas ma mu zo mu yi biyayya ko mu nemi hanyar gyara hujja ta bi manzon Allah ta da minci Allah tabbata gare shi ya ce duk wanda aka kashe domin kare dukiyar shi to yayi mutuwar shahada sai malamai suke cewa da kasarka da dukiyar da kasarka da dukiyarka dan juma ne da dan jummai ba iya raba su in kaga ma'aikacin gwamnati ba a sama a iska yake aikin ba a cikin wani yanki na kasa yake aiki in kaga dan kasuwa a kasa yake aiki in kaga manomi a kasa yake aiki in kaga mai kudi ba ruwan kudin akai ba a wata kasa ya samu to da dukiya da kasa suka ce to abu ne guda daya malamai na ganin kasar mutun dukiyar shi ce domin haka fafutuka don kare ta bisa tsarin addini ibada ne rasa rai kuma shahada ne abu na uku sau da dama manzon Allah tsaranin cin Allah tabbata gare shi yana roƙon Allah ya sanya mashi son Madina irin yadda ya sanya mashi son Makka wanda kasar da yake zaune ita yake roƙon Allah ya bata zaman lafiya ya sanya mata albarka yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma dai muna da abun koyi daga gare shi sai ma mun mashi da'a zamu zama shiryayyu wa in tuti'uhu tahtadu ko falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi in muka saba mashi zai zama da matsala dalili na hudu manzon Allah tsadamin cin Allah tabbata gare shi ya kasance idan ya dawo daga tafiya sai ya hango tuddan Madina sai ya zaburar da abin hawan shi saboda son da yake wa garin in ya hango garin ya kosa ya shiga ba kamar a ce yanzu mutum ya je Ingila ko ya je America ko ya je nahiyar Asia ko ya je wasu kasashe na Afirka ya tinkaro kasai sai ba rica ta mun kusa shiga bakar daga to wannan mutum bai da tarbiyar addini kwata kwata ai da sai ka koma can kawai ka mutu kuma baka da wani gatan da ya wuce dan kila can da kaje a daki kai ta buya saboda baka san yanayin tsaron wurin ba baka san yanayin waye ba baka san yanayin waye ba kana zuwa ma ka fara mura saboda canjin yanayin iska canjin yanayin kasa canjin wane ne da haka lalle mutun ya zama ne yana kishin kasar shi Ibnu Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari Allah madaukin sarki ya mashi albarka ya yi mashi kuma rahama a mujalladi na uku shafi na 964 karkashin wannan hadisi ya faɗa wata magana mai muhimmanci yace a cikin wannan hadisi akwai bayanin falalar Madina da kuma shar'antuwar kishin ƙasa da nuna mata kauna to da ka addini ne ka ji cewa kana son ƙasarka ba ka zage ta ba ko wani abu makamancin haka wannan su ne dalilai guda hudu kenan ko biyar da zamu taƙaita akan su kanun zance na hudu wasiyoyin magabata game da kishin kasa malamai ba su bar abin haka kara zobe ba bayan waɗannan nasoshi sun ƙara mana bayani sun fitar da zance daga mabambanta salo na magana da isar da sako da suke ga zai fito daga bakunansu zuwa ga zukatan duk wani musulmi mai tarbiyya mai biyayya mai manufa kamar yadda bayani ya gabata gaba ɗayan magabata sun haɗu kan shar'antuwar kishin kasa da yin duk abin da mutum zai yi don ci gabanta sun rika bayyana haka cikin salon zance daban-daban wasu daga cikinsu na akwai ji ba sa ba wasu daga cikinsu har siffanta mara kishin kasar shi suka yi da siffar da ta gaza ta dabbobi ko marasa hankali akwai wanda daga cikinsu yake cewa in ka sa mutum bai kishin kasar shi gara raƙumi da shi gara kare da shi dan yanzu in kai nisa da kare zai kokari ne ya dawo inda ya taso in kai nisa da mage za ka ɗaukar mage ka tafi Kano za ta iya dawowa Zaria saboda ita ba za ta iya rayuwa ba sai a Zaria tare da cewa nan Zariyan kiyayya ma ake nuna mata hijira aka sata tai ta tilas amma ta gwammace ta dawo ana hantarar ta ana wane ne don ka samu mara kishin ka sagara wancan raƙumin dake shaukin gare shi wanda ban ya dawo a garin ma za a fi saukin yanka shi nan dan nan aka san kitsan shi da man shi gara shi da waccan gara waccan magin kenan da shi to sun tafadar maganganu da salo mabambanta muna roƙon Allah madaukin sarki ya azurta mu da kishin kasar mu da ba da ba mu da musayarta ya kare ta ya daukaka ta yayi mana maganin marasa kishin ta da suke cikin mu amin ibnu hajar yana cewa kishin kasa shar'antaccen al'amari ne da wannan mutum ba shi da zabi face yin haka ko dan ya kare imanin shi da makomar shi ba makawa yanzu kenan tarbiyya ce karantarwa ce ta addini ba tsari bane na a cikin ko demokratiya in kaga dama kai ko ka shiga wannan jam'iyya ta yan tada kayar baya ko ka shiga bangaren masu kishin kasa a ya zama tilas masana dan adam masana dan adam sun hadu nan ma ya kamata ya zama haduwa ne ba haƙu ba masana dan adam sun hadu kan cewa kishin kasa halittacciyar dabi'a ce ga mutum in mutum ya rasa ta to ya fita daga cikin dabi'a ta mutane kuma gaba ɗayan annabawa an aiko su ne don tabbatar da dabi'a fitra kenan da cikata ba don canza ta ba Ibrahimul Adham yana cewa ban taba haduwa da matsala mafi girma da muni ba irin barin kasata haka yace a ce yau ba na a kasata to ban taba shiga musiba mafi wannan girma ba saboda kana kasarka ana hantararka yafi maka sauki kana wata kasar ana maka feshi ana maka lale marhaba shin kana ganin wannan malami zai daki kasar shi kuwa bayan ya faɗa wannan magana abu ne da ba zai yi ba masana na cewa baicin kishin kasa da Allah ke kimsawa a zukatan mutane da garuruwa ko kasashe gaba ɗaya sun lalace duk kasar da yan kasar ke kishin kasar ta duk talaucin sai ka same su da ci gaba wannan shine sakon da wannan zance ke nufi duk kasar da yan kasar ta ba sa kishin kasar sai hantara zagi Allah wadai cikas rashin damuwa da al'amarin ta rashin yin mata addu'a to duk tarin azzakin kasar kullun kasar za ga tana cikin karkashin kasashen da basu ci gaba ba wannan kuma yau da kullun da waki inda muke ciki zai iya nuna maka haka kasashen mu na nan Afirka da suke kamantawa suke da kishin kasa mun fi su tattalin arziki amma kuma za ka ga walwala da nishadi da natsuwa za ka ga sun dara mu to wannan magana abin da take ishara zuwa gare shi kenan wani mai hikima yana cewa yana daga alamar hankali a sami mutum yana kyautata wa ƴan uwan shi kuma yana kishin kasar shi menene alamar hankali yace abu biyu mutum na zumunci sadar da zumunci tsakanin shi da ƴan uwan shi sannan yana kishin kasa in ka same yana kyautata wa ƴan uwan shi amma baya kishin kasar shi rabin hankali yake da shi in an zo wani al'amari na hankali sai ka bi a hankali dan kuka tasa shi a gaba za a iya samun matsala to balantana ka samu mutum kuma baya sadar da zumuncin ƴan uwan shi sannan baya kishin kasar shi to wannan mutumin ka iya ta gaba ɗaya shi bai ma da hankali in al'amarin hankali ya taso kar ku kira shi sai al'amarin tababbu in ya taso ku iya kiran shi a bashi komanda in ci an tambayi wani bakawai aka ce mashi menene wulakanci sai ya ce rashin zama wuri daya da yin watsi da al'amarin kasa babban wulakanci ga mutum ya ce baka damu da kasar ka ba wannan ba kauye ne ba aya ko hadisi ya kawo ba kauyancin ne zalla ya zuba amma kuma gaskiya ne kalimatu haqqin ce ya fada so da haka wannan shine al'abdi yana cewa Allah na ciyar da garuruwa gaba ne sakamakon kishin kasar al'ummar sunna ce ta Allah ba zai mana ruwan kudi ba yanzu ba zai mana ruwan sojoji ba ba zai mana ruwan makarantu ba ba zai mana in zai mana ruwan sama ba zai tsirar masara ba za ta tsiro ba tare da mun shuka mun gyara ba to ta yaya Allah sunna shi take gudana wajen ciyar da kasa gaba in ƴan kasar na kishin kasar ni ina kishin kasar kai kana kishin kasar ina da gudunmuwar da zan bayar saboda kowane dan adam da ka gani yana da muhimmanci da gudunmuwar da zai iya bayarwa Allah ya girmama dan adam falabar karramna bani adam mun girmama dan adam wanda yace shi ba girmama shi ba to ya wulakantar da kanshi kenan sannan ibnu zubair yake cewa yana cewa babu wani kaso mafi gamsar da mutum waɗanda suka san ciwon kansu kenan irin kasashen su ibnu hajar yana cewa turbayar kasa kasar garinka tana taimakawa wajen daidaita yanayin jiki kuma yana tunkuɗe cututtuka. Jahis yana cewa mafi darajar raƙumi a tsakanin raƙuma shine mai shauki da son komawa yankin shi lokacin da aka yi tafiya da shi. Al-Asma'i ya kawo wata magana da take da muhimmanci inda yake mutanen India suna cewa akwai wasu dabi'u guda uku da ake samun su a jinsin halittu guda uku. Raƙumi na shaukin komawa kasar shi komai nisan shi da ita. Tsuntsu na kwadayin komawa yankin shi koda akwai fari a can. Mutum na kishin kasar shi koda wani kasar ya fi mashi samu da kuma amfanuwa. Kasar da mutum yake koda bai samu a wurin to ya ga yafi shaukin ta. Kuma ya ce wani ba kauye ya ce idan kana so ka gane girma da kimar mutum to shine ka lura da kishin kasar shi. Ma'ana idan yana kishin kasar shi to wannan mutum yana da kima da mutunci. Larabawa sun kasance idan za su yi tafiya sukan ɗibi kasar garin su sai su rika shakarta domin maganin ciwo ciwon kai ko kuma mara. Wanda masana likitoci Bukurat yana cewa a matsayin shi na kwararren likita yace duk wanda yazo neman magani yakan ce ku je ku yi magani da maganin da aka hada da ganyayen kasar ku. Za a ce yanzu kana da cuta kaza ka samu zogala ka rika dafawa ka rika shan ruwan da za a je a dibo maka zogalan China in zaka shanye tulu dubu zai yi maka amfani. Sai na ita wannan kasar da kake cewa ba ta da kirki ba kaza ba kaza kana zuwa aka dibo naka sai zamana akwai alaka. Shi yasa za ga tafiya alhadai za su yi su sauka a Makka kashi 99 sai sun yi mura can yafi nan dai saboda mai kasar da bambanci an samu canjin yanayi iskan da bambanci kasar da kake shaka da bambanci in ruwa ake da bambanci nan din dai shine baka da kamar shi. To da ka wannan yana da muhimmanci mutun ya bada shi kula. Al-Imam Az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala yake cewa manzon Allah tsara mincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana son Aisha da mahaifinta da Usama da jikokin shi da Zuma da dutsen Uhudu kuma yana kishin kasar shi yana son garin da yake a zaune har shi Jahiz a cikin wata wani littafin shi Al-Haninu ila al-Awtan ya kawo wani baiti yake cewa la qurbi ad-dar fil iqtar khairun min al-aish al-muwassa' fi iqtirab fi iqtirabi yace ka rayu a kasar ka cikin talauci in dai kasar ka ce mahaifarka to wallahi yafi maka alkhairi kaje kai rayuwar yalwa a garin bakunta da ba garin ka ba da an tashi gorantawa hantara kai za a daramawa. Sai abu na biyar alamomin kishin kasa. Akwai alamomi da suke nuni ga cewa mutun na kishin kasar shi. Na farko tabbaka karantarwar addini game da biyayya ga shugabanni da makamantansu wannan na ɗaya daga cikin alamar kishin kasa. Abinda doka ta ce ta addini to ya zama na kai. Abu na biyu da ke nuni ga kishin kasa yi wa kasar addu'a a koda yaushe. Manzon Allah tsara mincin Allah su tabbata a gare shi yana rokawa Madina nunkin abinda ya Allah madaukin sarki ya baiwa Makka. Abu na uku son juna farawa daga makusanta har zuwa kasa. Allah ya yi alkawarin haɗa kan al'ummar da suke sadar da zumunci. Abu na hudu kiyaye haƙƙi na gaba ɗaya. Akwai abinda haƙƙi ne na gaba ɗaya shi ma alama ce ta kishin ƙasa. Yanzu titi haƙƙi ne na gaba ɗaya. Kada kawai saboda son ranka ka tauye ma wasu haƙoƙi. A ka kalli ta ina za ka ɗan ɓantari naka haƙƙin sauran al'umma su ma su ɓantari nasu haƙƙin. Idan an samu cin karon ɗibar haƙoƙi to idan kana da kishin ƙasa ka janye ka bar wasu su ɗiba nasu haƙƙin za su gama su wuce kai ma sai ka wuce. Wannan alama ce ta kishin ƙasa. Na biyar kauracewa ƙabilanci da son kai da rashin adalci daga shugabanni ko kuma mabiya. Na shida kauracewa makauniyar biyayya da bi ta zaidai domin a ba wani haushi ko wani abu makamancin haka. Idan mutum ya haka zai zama ya tabbata mutumin da ke da kishin ƙasa kuma ya sauke nauyin da shari'a ta dora mashi.
Ya lokaci ya abin nan ko sauran yanti ne
to sai na shida rawar da kishin ƙasa zai taka domin samar da tsaro da ci gaban ƙasa. Malaman musulunci sun tabbatar da cewa baya halatta mutum ya ci amanar ƙasar shi ko ya sayar da ita ko wani abu nata ko ya bada goyen baya ga rikita al'amuranta. A duk lokacin da aka samu kishin ƙasa na gaskiya bayi za su fahimci cewa wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shine godiya ga Allah kamar yadda yake cewa hakika mu muka zaunar da ku a cikin ƙasa. Ma'ana muka mallaka muka muku ita ko muka sanya muku abubuwa rayuwa a cikinta ƴan kaɗan ne kwarai daga cikin ku suke godiya. A lokacin da aka sami tsantsar kishin ƙasa na gaskiya mai cin gajiya ruhin addini kuma mai kyau ba dan jabu ba to za a sami wasu abubuwa kamar haka in aka samu kishin kasa ga fa'idar da za a samu shugabanni masu adalci a jagorancin su masu damuwa da sauki amanar da take kansu akan komai da sanin cewa nadamar da take jiran su a matsayin su na waɗanda suka jibinci al'amarin al'umma a nan duniya to tafi ta sauran jama'a a gaban Allah a ranar lahira to idan aka samu kishin kasa shugabanni za su zama adalai masu kokarin sauki duk abinda ya wajaba a kansu na biyu za a samu ƴan siyasa masu fada da cikawa masu siyasa don hidimta wa kasa ba don samun dukiya ko neman suna ba kishin kasa shi zai canza mana irin ƴan siyasar da muke da shi na uku za a samu talakawa masu biyayya ga shugabanni na addini da na siyasa da sarauta da sauransu don ci gaban kasa ba abinda za su samu ba manzon Allah tsira min ci Allah su tabbata gare shi yayi Allah wadai da mutumin da yake biyayya ga shugaba don abinda zai samu ta isa abdul dinar Allah yayi annabi Allah wadai da shi za a samu masu ruwa da tsaki da ba sa cin ya tsakin ko shan ya ruwa koma bayan masu haƙi farawa daga mai gida a tsakanin iyalai shugaban sashi jagoran ƴan kwadugo da sauransu in dai aka samu kishin kasa zaka sami kowa fafutukar shi in haƙƙin masu haƙi ya shigo yayi maza ya ba su dan yana tsoran yawma la yanfa umalun wala banu za a samu ƴan kasuwa masu neman riba ta halaliya ba riba la ananniya ba masu gabatar da neman aljanna a kasuwancin su akan duniyar su masu saukakawa a lokacin da za su saya da kuma masu sauki a lokacin da za su sayar kishin kasa kawai zai iya canza ƴan kasuwa haka sannan za a samu matasa masu daukar abun koyi daga magabata jakadun aikin alkhairi abokan gabar shedan na mutane da aljanu masu wayo basira hikima da manufa masu kawo wa kasar su abin alfahari tun daga shekarun jajayen sawu kamar shekara 15 20 25 har zuwa sama sannan za a samu masu laifin da suke shirin tuba kishin kasa zai sa mai laifi ya ji cewa eh lokaci yayi ya tuba dan gyara rayuwar shi ta duniya da kuma lahira masu fahimtar makircin makiya waɗanda ba su yin haka a ƙasashen su sai dai mu a irin ƙasashen mu sannan za a samu ƴan boko masu fahimta kishin kasa ne zai iya kawo ƴan boko masu fahimta masu kishin kasa da kalubalantar ƴan boko aqida da ƴan boko sana'a waɗanda suke bada matsala mai girma da kawo cikas ga ci gaban ƙasa masu tarbiyyantar da masu tasowa don ciyar da ƙasa gaba sannan za a samu ɗalibai masu fafutukar samun ilimi na haƙiƙa ba shahadar ƙarya da ha'inci ba masu ƙyamatar satar jarabawa ko shiga ƙungiyar asiri ko ta da ƙura da sunan ƴanci ko kwaikwayon marasa manufa ta addini bayin duniya a tararru to za a samu ɗalibai na tsatsu wanda kullum wannan abin shine za su riƙa kallowa don ganin cewa kasar ta ci gaba ta kai ga abinda ya kamata a ce ta kai akwai wannan taken za mu tsallake shi shin kishin kasa yana ɗaya daga cikin imani wancan hadisi a taƙaice bai tabbata ba ba hadisi ba ne tare da cewa wasu malamai na ga a'a ma'anar za a ga tana da kyau amma ka cusa shi ka ce shi ne imani kuma haka annabi ya faɗa wa'innan abubuwa guda biyun su ne ba su yadda ba ba su dace ba amma ka ji cewa kasar da kake tana da muhimmanci to wani abu ne kuma mai muhimmanci daga ƙarshe akwai kammalawa wanda ciki akwai ƴan abubuwan da suka shafi kamar wasiyoyi ko shawarwari akwai barin ruɗuwa da cewa ko kai ka gyaru to ai wasu ba su gyaru ba wannan na ɗaya daga cikin matsaloli wani zai ce to yanzu ko ma ka yi kishin kasar da Abuja da Kaduna da nan local gamma ai su ba su gyaru ba ai wane ma bai gyaru ba to ba ruwanka da wannan a kai kai kokari kaga cewa ka gyaru ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum idan kai ka gyaru ka huta ranar da aka tashi a gaban alkiyama ba ladar ka da tashi za a hada a cakuda ba a raba maku biyu sannan ai hisabi a naka kawai za a yi maka hisabi da shi idan ka gyaru shikenan kai ka sauke naka nauyin kuma ma ai ka jarar filin alkiyama ka je gaban Allah a tashe ka kana wanda aka zalunta ya fi maka riba ka tashi a gaban Allah kai kai zalunci ko da ku a tandin mai ka rayu a duniya so da ka gara ka je filin kiyama mutum dubu sun cuce ka dace ka cuce mutum dubu to in ka kalla ka sai ka ga to kishin kasar shi zai taimake ka wajen ka zama al-abdul mazlum da al-abdul zalim ba wanda aka zalunta ba al'amarin kishin kasa aiki ne na masu manufa da mutunci kuma ba shi da alaka da ra'ayi ko siyasa ko kabilanci ko kuma bai ta daidai don haka ka sauke wajibin aikin da ke kanka sai ya zamana ka hutarwa kanka ka saukakawa kanka kuma hisabi abu na gaba sanya tsarin cusa kishin kasa a manhajar koyarwa musamman bisa mahangar addini tun a matakai na farko a cusawa yara kishin kasa a cusawa yara miyagun dabi'un da basu dace ba ila cin hanci da rashawa ta da hankali da makamantansu na gaba fara daukar matakin kaurecewa marasa kishin kasa in aka binci mutum bashi da kishin kasa to al'umma tun a matakin anguwa su fara dare dare da shi wasu harkokin su rika janyewa daga gare shi in aka yi haka mai yiwa aka fahimci zai tasiri to sai a dabbaka ko a jaraba haka akan shi fagagen wa'azi karantarwa minbarori da wallafe wallafe na malamai su dauki harama don cusa kishin kasa domin sautin su na iya kaiwa inda sauran sautukan ba sa kaiwa galiban wanda ba malamai ba in suka fadi magana tana fita ne daga fatar bakin su zuwa kunnuwan waɗanda suke sauraron su amma malamai idan suka fadi magana tana fita ne daga fatar bakin su zuwa zukatan waɗanda suka fada wa magana sai zama na an yi aiki da abinda su malaman suka fada sannan ya zama wajibi kowa ya iya abinda zai yi na ganin cewa ya tabbatar har ga Allah wannan shine iya abinda zai iya idan yayi haka to zai zama in an ci nasara kasar ta gyaru ta ci gaba to alhamdulillah in kuma Allah bai kaddaro hakan ba haka bata samu ba kila lalatattun sun rinjaye shi to shi dai ya sauke nauyin da ke kan shi duniyar ba dawama aka zo yi ba dan wani lokaci ne kamar na shan inuwa kafin a ankara za a koma kamar yadda ake ta komawa dai haduwar mutum da Allah kuma to can ne za ka karbi sakamako na abin da aka aikata to waɗannan su ne kamar wasu daga cikin shawarwari wasu kuma nan a ciki wanda ban fada ba saboda yanayi na lokaci abinda na fada ne dai Allah ya bada lada kuskuren da ke ciki Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum.